بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah maduki da ya yassare haduwar mu a wannan yammaci na Litinin 12 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam, inda kuma shine 9 ga watan 12 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. Za mu tashi a darasin mu na 104 karatun littafin Fadlul Islam tare da sharhinsa da muke bi. Muna farkon babi na 5, babu ujubi listighna'i bi mutaba'ati alkitabi an kulli ma siwahu, babi da yake magana akan wajibcin wadatuwa da bin Qur'ani da hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam, a wadatu da su daga barin duk abin da ba su ba, mana su sun isa mutum ya aiki a wannan duniya ya samu rabauta duniya da lahira. To karkashin wannan mana ya fara mana bayanin me ake nufi da shi kansa babin. Mun gama da wannan, sannan yi mana magana akan mufradatin babin, wato kalmomin da suka hada sunan babin. Me yasa aka ce wujubi? Sannan yake yi mana magana akan istighna'i, me ake nufi da shi. To a karkashin wannan bai gama ba, yayi wata gawaina da yake so ya bayyana mana sababin karkacewar mutane. Shine abin da zamu tashi yau. Wa aslun hirafin nasi fi hadhihi al-ummati jaa min ahadi ثلاثه انحاء او منها جميعا. واتو اصلن كركچيوار متاني daga hanya a wannan al'umma ta mu yazo ne ta dayan hanyoyi uku ko kuma dukkanin su. Wadannan hanyoyi uku sune sababin karkacewar mutane da barin hanya da rarrabuwa da kuma wato karkacewa dai daga abinda Allah madaukaki ya wajabta a bauta masa da shi kuma a tsaya a kansa. Yace al-awwal, na farko, annahum dhahabu ila al-aql fi taqdiri aw fi ithbati al-haqq, ma'ana fi taqdiri al-haqq aw fi ithbatihi. Abin da ke nufi ke, wato mutane da yawa a wannan al'ummar sababin karkacewarsu shine sun tafi zuwa ga hankali wajen kaddara gaskiyar ita kanta da bata kimarta, shine takdiri, da sanya mata gurgudanta da matsayinta ko kuma tabbatar da ita gaskiyar, sai zama abin da zai sa a karbi abu a matsayin gaskiya ko a tabbatar da shi a matsayin gaskiya ko a ji girmansa a zuciya a matsayin gaskiya, shine hankali. Wannan shine sababi na farko da ya jawo karkacewa a wannan al'ummar. Ma'ana fi ithbatil haqqi min adamihi, wajen tabbatar da ita gaskiya ko rashin haka, ma'ana abinda zai sa a karbi abu a matsayin gaskiya ko a ki karbarsa a yi watsi da shi, hankali ne ba nassoshi ba. Barin nassoshin nan Qur'ani da hadisi, Allah ya yi magana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, sai a yi watsi da magana su, sai a dora wani tunani akan hankali. To wannan sababi ne na farko na karkacewar wannan al'umma, al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubuwa uku ya ambata, kamar da ya ambata zamu zo mu ji su. Yace wa hadha huwa alladhi yusammunahu alfalsafa, wannan hankalin shi ake nufi da falsafa, shine mutane suke kiransa philosophy. Ya zama shi aka sanya ma'aunin gane gaskiya. In abu yayi daidai da falsafa a ce za a karba, in daidai da falsafa ba a ce a'a ba za a karba ba, ba tare da kallon wannan abun daga Allah yake, wannan maganar ta Allah ce, kuma a ƙaddara waye Allah, kaga girman Allah ka ji cewa zancensa ya fi na hankalin, ya fi filosofin mai falsafa. Amma wannan to rashin wannan abun da fifita maganar kwakwalen ɗan adam a kan nassoshi sababi ne babba na karkacewar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hanya allati asasuha, wadda ita falsafan nan an gina ta ne akan taqdisul aqli, tsarkake hankali da girmama shi da bashi matsayi na kadasa. Kadasa shine kace abu mai tsarki ne, ka bashi girman da addini ne kawai ke baiwa abu girma irin wannan. Shi yasa za ku gane cewa wurare muqaddas, ko kamar da ake cewa abu holy, holy Quran, holy Bible, misali waɗannan irin lafuzan holy, holy shine abin da ake nufi, a mai da abu wani mai tsarki. To masu wannan philosophy da masu ilmul kalami da suka koya daga wurinsu da kuma gyauransu masu tafiya a irin wannan makarantar, dukkaninsu maganar hankali a wurinsu ita ce sama da maganar Alkur'ani. Sawa'un a abin da ya shafi abubuwan aqida ne, ko kuma abubuwan wato aiki fiqhu da sauransu, kamar da zai zo ya misalta mana. Wa anna ma yumlihi al-aqlu sahihu hasaba ma yaz'umun, sukan ce duk abin da al-aqlu sahihu, hankali lafiyayye, amma irin yadda su suke daukar mai hankali lafiyayye shine hasaba ma yaz'umun, suna cewa abinda hankali lafiyayye yayi imla'in sa, yayi shiftar sa, ya gaya musu, yayi nuni zuwa gare shi, annahu la mu'aqqiba lahu, to ba a ce masa a'a. Wannan abun wasu sun yadda da wannan zancen, hatta fa a cikin musulmi, tunda ma zancen musulmin muke, ba kawai zancen ba a cikin musulmi kawai ba, a'a a cikin malamai da ake ɗauka malamai ne akwai da suka faɗi irin wannan. Na sha kawo muku maganar Fakhruddin Razi ko da yake faɗin irin wannan magana, har littafi ya rubuta, kullum ina gaya muku sunansa, ba ya ce ne sunansa ko wani ya rubuta, na sha faɗinsa ya fi sau goma sha, ba a sasu taqdis ba, a sasu taqdis a babin sifat ya yi magana. Wannan ƙarami ne ina da shi, haka bai fi shafi 120 ba haka. Muhassilu afkaril mutaqaddimina wal mutaakhirin min al hukama'i wal ulama'i wal mutakallimin, sunan littafin ke. Muhassilu afkaril mutaqaddimina wal mutaakhirin min al hukama'i, hukama'in nan yana nufin philosophers wal'ulama'i wal'mutakallimi, to a cikin wannan littafin ya ambata, ya ce abinda muka yi bincike ko malaman bincike suka yi da hankali suka gano shi, ba zai taɓa zama ya saɓa ba. In muka samu wani abu a Ƙur'ani ko a hadisi shi ne ake ce ma an-naqlu, ya saba ma wannan abin da muka gano shi ta hanyar hankali, sai ce ɗayan biyu, ko dai mu gabatar da nassoshin nan Qur'ani akan hankali, sai ce wa hadha batilu, saboda me? Sai ce saboda ai shi wannan abin da ake kira naqlu ba mu yadda da shi ba, ba mu karɓe shi ba, sai saboda muna da hankali, mana hankali ne ya sa muka gane manzo gaskiya ne har ya zo da Qur'ani har muka karɓa. Ashe kenan hankalin ya fi nususin da manzon ya zo da su, yana da tafsiri duk yana nan ana karanta a cikin library, kuna ji ana cewa at-tafsirul kabir ko mafatihul ghaib da sunansa kenan, na Fakhruddin Razi, ba Abubakar Muhammad Zakariya Ar-Razi ba, wannan shi likita ne, shi da ma filosofa ne ba ruwan sama da ilimin addini shi yana cikin masu challenging ma dan me Allah zai aiko annabawa waya zabu wani daga cikin ku haka kawai a ce wai yafi ku dole ne ku yi masa da in ba haka ba za a kona ku a wuta wai tauye yancin tunani ne tun bakarni na hudu ba wannan ba wai kwanan nan bane ba mutanen zamanin nan bane can baya kuma kun ji ba sunan Abubakar Muhammad Zakariya ba sunan kafirci a ciki ko duk manyan suna kuma to amma wannan ita ce aqidarsa wannan shine sharrin wannan philosophy da yazo mutane haka din ka dauko su Ibn Sina da ake girmama su a medicine suna cikin mulhidai da ba ruwansu da maharkar Qur'ani hadisi ba ruwansu kwata-kwata ba sa ma saurarensa za su yi a kar kawo mana abin da zai kawar mana da kwakwalwa to irin wannan ake zance to amma shi wannan Fakhruddin Razi Muhammad ibn Umar shi sunansa ba Abubakar Muhammad Zakariya shi malamin Ash'ariya ne shekara ta 606 ya rasu shi rubuce-rubucensa a aqida bangaren ash'ariyanci su suka ka'ada suka rubuta principles din da aka gina aqidar ash'ariya akai kuma malamin mazhabin shafi'iyya ne a fiqihu to yana da littafin tafsiri shine wannan mafatihul ghaibi ko kuma at-tafsirul kabir a cikin wannan littafin da nake ambata kuma muhassilu afkari mutaqaddimin wal mutaakhirin shi a cikinsa ne ya faɗi wannan magana sai ce dan haka ba makawa ba mu da wani abu da zamu illa mu fifita hankali akan nasu Mal Ibn Qayyim ya yi raddi mai ƙarfi da ban ga wani da ya irinsa ba akan wannan mas'alar da magana ta wannan bawan Allah a cikin As-Sawa'iqul Mursala ka nemi littafin As-Sawa'iqul Mursala akwai na asalinsa mujalladi hudu ne ya fito sauran sun bata ba a gani ba amma akwai mukhtasar dinsa da Muhammad al-Mawsili yayi shi kuma cikakke ne tun kafin ya batan yayi ikhtisarin asalin gaba daya daga farkon sa har ƙarshe zaka ka samu mukhtasar din zai wadatar da kai akwai bukatar dalibin ilimi in yana musamman a zamanin mu na irin waɗannan abubuwan gashi suna dawowa liberalist masu tunanin liberalism a daina tauye wai kwakwalwar mutane a bar kowa ya tunaninsa kana da dama ka ce Allah yana nan kana da dama ka ce baya nan kuma a barka ka zauna lafiya suna so kowace ƙasa ta soke dokar ridda da hukuncin ridda mutum ya zagi addini ya zauna lafiya kar a taɓa shi irin wannan suna nan ana tallansu an gama da ƙasashen Larabawa da yawa wannan manya-manyan matsalolin an yi su tuntuni a ƙasashen Larabawa mu yanzu ne abin yake zuwa mana kuma ake mai da hankali akan inda musulmi suka fi yawa ai ta yada irin waɗannan abubuwan su gidajen talabijin ga sunan da yawa internet duk ana tallan wannan abu wani abun nakan guje kawo shi saboda inda ba a san abu ba karka kawo mutane shi yau amma yana nan ana ta irin waɗannan abu to dai ba zancen mu akan wannan din bane dan shigowa kawai yayi mu koma cikin littafi wannan abun shi suke kira falsafa yau suna cewa in duk abin da hankali ya zo da shi to kawai la mu'aqqiba lahu ba dama a ce ba haka ba ta'qibi ka zo ka ce a wuri kaza bai dace ba wuri kaza bai dace la'alla kafin wucin nan ilan faɗi wani sababi da kuskuren fahimtarsa ne jawo mutakallimin suka faɗi wannan abu yayin da suka ga abin da philosophers suka rubuta a ɓangaren sciences wanda in an bincika kuma haka yake zaka man ka'idojin mathematics ai ba ka'idoji ne da suka saba ba ko haka suke in dai kai kaza da kaza da kaza zaka samu sakamakon zai zama kaza to wannan abin da ya burge su sai suka dauka masu wannan ilimin in suka yi magana akan metaphysical abubuwa na gaibi to kamar shi ma daidai din ne baya sabawa wani shine kuskuren musulmin da suka karbi ilimin philosophy sai suka dauka a sauran ilimin gaibi to yadda suke da wannan precision din cewa in sun faɗa haka yake to haka yake a ɓangaren metaphysics wannan shine babban sababin da Allah ce sun bambanta da Allah ya sa sun bambanta abun sun ce wannan a natural sciences an gwada an gani saboda ana iya aunawa a gani a je laboratory wannan tabbaci haka yake kaidojin physics chemistry duk daidai ne engineering waye waye duk magana ce ta daidai ilimi ne na hankali kuma daidai ne an gwada shi an gani amma abinda ba akan hankali aka gina shi ba samuwar Allah ko me ake in an mutu a kabari kuma da tashin kiyama me zai faru kun ga duk wannan ba hankali ne zai ga maka ba naso shi ne to su sai suka hada waɗannan principles din da a ƙarƙashin su suka gane wannan ilimin sciences sai suka dabbaka suka yi applying din sa akan ilimin da ya shafi gaibi wannan shine sababin batan gaba daya da a ce sun ba wannan girman sa sun ba wannan a ce harkar duniya mai riko da wancan saboda mun ga amfanin sa sciences da sauransu to amma abin da ya shafi ilimin gaibi wanda ba a iya gwadawa a laboratory to wannan a barwa annabawa harkar su shi su ne Allah ya zaba ya aiko su yace wannan manzo ne gashi nan an aiko duk abin da ya fada akwai rana sunan ta kiyama za a tashi za a yi kaza to duk abin da ya fada muminin da ya yarda da Allah sai ya saki yace amanna billahi amma wanda bai yarda ba to shikenan sai ya shiga matsala to wannan shine abin da ya same su sai ga komai yazo sai su auna shi da wancan hankalin kamar da malam zai bayyana mana suka rubuta littafi ko littattafai da suka fito da wani ilimi ana ce masa mantiki suka sanya duk ilimi akan wannan mizanin na mantiki za a auna shi in ya ci nasara ya ci test din mantiki to sai a karba in bai ci ba shikenan sai a yi watsi da shi yace wa hadha mu koma shi yace wa hadha kana inda ahli yunan wannan abun aka yi kasance a wurin mutanen Greece wato girkawa mun ji bahaushe wa inda al-falasifati bi amma da kuma ma dukkan philosophers generally shine bi amma sawa'un greek philosophers indian philosophers persian philosophers tunda duka waɗannan falsafa tsohon abu ne ba su kawai suka fito da tasu ba duka tsofin civilization din suna da falsafar su kuma akan su suka gina aqidun su da suke tafiya akai yace da wada khala fi hadhihi al-ummati shay'an fa shay'an wannan abun shi ya shigo cikin wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hankali kadan kadan hatta sara tahkimul aqli har sai da ya zama hukuntar da hankali a sa hankali shine mai hukunci ya zama muqaddaman ala tahkimin nafsi an fifita shi akan hukuntar da nafsi kamar da na bada misali da maganar razi din nan ba shi kadai ya faɗa ba kuma akwai su da yawa duk mutakallimun ra'ayin su kenan wajen tabbatar da akwai Allah ka'idojin hankali suke bi cewa ka kalli sama da ƙasa ka kalli rana da wata ka kalli komai ai ba zai yiwu ba sai ba za su samar da kansu ba lalle akwai wani abu sun siffantu da wasu sifa cewa akwai lokacin da suna nan akwai lokacin da ba sa nan to duk abin da za a same shi a wani lokaci a rasa shi wani lokaci to ba zai zama Allah ba don haka sun siffantu da siffofi a haka kuma sai a ce to ashe Allah daban yake da wannan halitta ko mahalicci da ya samar da wannan to daban yake duk wasu abubuwa ne dai na kwakwalwa da yana da wahalar ma ka gane su ballantana ka tabbaka to a kansu suke tabbatar da samuwar Allah sannan kuma a ci gaba da tabbatar da abubuwan da suka tabbatar da hankali yace wato wusi'a fi zalika aka budada wannan lamari ya shiga inda bai kamata ya shiga ba shine tuwsi'a maimakon ya tsaya akan natural sciences sai suka budada shi ya shiga cikin har abin da ya shafi ilimin gaibi hatta sarati lijtihadatu al-aqliyatu sai da ya zama ijtihadin da aka gina na hankali muqaddamatan ala ma jaa an-nass bihi ana fifita su akan abin da nassi yazo da shi sai ka samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kawai sai wani ya ce maka a ni ban yarda da wannan zancen ce hada kalam ghairu mantiqi haka wani zai ce wannan magana is illogical ya ma za a karbi cewa mutum ya mutu kuma za a ga kaza za a ga kaza to da haka suka fara shigowa a hankali hankali sai zama ana ƙaryata nassoshi kun ga wannan ai yana da wannan magana tana da alaka da babu mu ko ba ta da shi tunda babun mu sunansa me wujubu al-istighna بمتابعه الكتاب والسنه نعم تو شنو سيتي وتو وصي في ذلك حتى صارت الاجتهادات العقليه مقدمه على ما جاء النص به والفلاسفه زعموا سو ان ما لمن فلسفه سكريا anna lahum qanunan, suka dauki cewa suna da wani qanun, wani law, wata doka. Yazinuna bihi al-umur, da shi suke auna duk al'amura. Sammahu al-mantiq, suka kira shi shine mantiq, shi ake cewa ilimin logic. Duk masu ilimin humanities ana ilmantar da su wannan, ko suna ban sani mai ko yanzu, amma yana daga cikin asasi da ake koyar mutum logic, ka'idojin hankali da makamancin wannan. To sai abin da ya shafi natural sciences wannan ba matsala, da gan an gwada hakan hakan ne, an gwada haka haka. To amma a shigo da ilimin abin da ya shafi gaibi, a sa shi shi ma mantiki ne, zai bayyana mana gaskiya ne akwai Allah ko babu Allah, ko annabawa gaskiya suke ko akwai mala'iku, ya aljanu suke, in an mutu me ake a kabari, ya tashin kiyama, abin nan da aka ce sirati wayya yake ne, kuma ya rayuwar aljanna. In ka ce da hankali za ka yi wannan, to lalle za ka bata, domin wannan sha'anin waye, sha'anin mai halittar ne, sha'anin wanda ya bada labari ne. In ya bada labari, to maganarsa ita ce gaskiya. A ƙarƙashin wannan fa, wasu suka tafi kowace matsala ta aƙida sai da suka gina ta akan hankali, har aka bu ana tunanin wai to in Allah ya gama shigar da kowa aljanna, ya gama kowa ya shigar da wanda za su shiga wuta wuta, to kuma sai me? Wai suka yi ta tattauna akan wannan, shi ma ana ta nikashi, har wasu ma suka ce kai aljannan ma da wutar su ba su yadda akwai su yanzu ba, wai ba a yi ba sai ran kiyama ne, in an gama hukuncin to sai Allah, tunda yana da kun faye kun, kawai sai a yi halitti aljanna sai a ce ku shiga. Saboda in aka ce yanzu suna nan, sai ta zama wannan shekarun ba kowa a ciki, ai almubazzaranci. Saboda me? Sun auna abin ne a hankali irin na ɗan adam. Yauwa, hankali irin na ɗan adam, idan aka ce mutum ya gina gida, haka ya aje shi, ba kowa. Ka san wasu abubuwa za su halaka gidan, ko? Ga gara ta lalace, a ta lalata nan, a lalata nan, sai zama an yi almubazzaranci. A hankali irin na ɗan adam, haka ne almubazzaranci ne. To amma lamarin Allah shi kuma ba haka yake ba. Ba haka yake ba. Za ka Allah ya tabbatar mana aljannan nan tana nan, wuta tana nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, a yanzu suna nan. Zancen kai wa Allah hukunci, ya yi almubazzaranci. Shi fa hukunci ne akan ka, kai mukallafi cewa kada ka yi almubazzaranci. Shi kuma mahalicinka ne, kayan nan duk mallakarsa ne, shi ba shi da almubazzaranci a komai, duk abin da ya daidai ne. To da irin wannan abin shi ne ake shiga, kalli an shigo dokoki, shi ma haka sai a ce to wai dan me a zamanin yanzu, muna 21st century, za a ce za a yi mana hukunci da abin da aka saukar in the 7th century, shi ne Alkur'ani. Ya za a yi dama a dashi, ai zamanin da bambanci, ba zai yiwu ba Qur'ani ya yi aiki yanzu. Haka za ka ji waɗanda ko da masu sallah ne, in suka ɗauki irin wannan aƙidar, haka za ka ga suna yaƙar addinin musulunci a rubuce a ƙasashe da yawa, musamman ƙasashen Larabawa yanzu. Za ka ga a jaridu su ne masu irin wannan tunanin. Shi ne kullum nakan gaya mana cewa rahamar Allah, bambancin 'yan bokonmu mu Najeriya da 'yan bokon ƙasashen Larabawa, sai ka san abin da yake ciki. Su galibinsu in suka yi bokon nan, to za ga sun dawo gaba ɗaya, an kwace musulunci, sun koma irin wannan zancen da muke. Amma mu namu za ka ga masha Allah, mutum ya je London ɗinsa, ya je America, ya komai, amma wallahi ya dawo da san musuluncinsa, a can ma kuma yana so. Ana samun ko ba a samu? To wannan abun ba karamin alheri ba ne. In aka ƙara matsowa har ya zama ana yi wa addini tawaye, to an shiga cikin waɗancan. Za ka zo ka ce ayar Qur'ani, mutum zai feɗe maka ita, bai san komai ba, kamar da ake cewa ko bihin bai sani ba a larabci, amma zai kawo ayoyin Qur'ani ya sossoke abin da ya ga dama, ya ce abu kaza ba zai yiwu ba, wai ai bai dace da hankali ba, ko kuma bai dace da hankalin wannan zamanin ba. To duka dai wannan sababi ne na karkacewar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda basu wadatu da nassoshin Al-Qur'ani da hadisi, sawa'un a bangaren aqida da kuma abin da ya shafi fiqhu. Ana ganewa? Wa anna lahum qanunan, suna da law ko qanun, wato wasu tsare-tsare da dokoki. Yazinuna bihi al-umur, sammahu al-mantiq, suka kira shi mantiki. Malam Ibn Taymiyyah yana da littafi sunansa Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, in ka karanta shi, amma fa yana da wahalar fahimta, saboda dokokin nasu ya bi
ta hanyar hankalin ya yi musu raddi ba kawai iyanar so shi ba hankalin ya nuna cewa hankalin ba mai hankali bane in hankali mai hankali ne to zai girma maganar Allah zai girma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litafin yana da dadin karatu in kana fahimtar sa ka same shi akwai juz'i na tara ma na cikin majmu'ul fatawa ga wanda yake da majmu'ul fatawa a cikin ku juz'i na tara shi ma magana ce akan mantiki shi kuma sunansa naqdul mantiq shine juz'i na tara na majmu'ul fatawa na ibn timiya mai juz'i 37 ko ga wanda suka san shi to ko kuma littafin da baya cikin majmu'ul fatawa din shine ar-raddu 'ala al-mantiqiyyin yana nan mujalladi guda babba haka mai karfi ko mai girma in ka same shi zaka samu duk maganin waɗannan irin rikice-rikicen da za a kawo shi yasa nake kullun ga mu daliban ilimi mu yi karatu sosai da zurfi yadda zamu san waɗannan duk wani rikicin da ake kawo a zamanin duk akwai maganin sa duk malaman baya duk sun gama da shi an yi shi a da yanzu dawowa kawai ake da shi to sai shi bi haythu ya'simu al-fikr sun ce wannan ilimin mantiki yana tsare tunani ma'ana wai shine zai hana ka karkace ka dauki wani tunani da ya saba wa hankali yani zalika al-ilmu alladhi yusamma al-mantiq suna nufin wannan ilimin da ake kira mantiki aw yusamma mi'yar al-ilm ko ake kiran sa mi'yar al-ilm mun ce mi'yar wato standard din da ake auna ilimi da shi shine mi'yar shine standard abinda ake auna ilimi da shi gazali hujjatu al-islam ko kuma da ake masa lakabi wanda ya rasu shekara ta 505 yana da littafi mai wannan sunansa mi'yarul ilm kafin ya goye raddi ga falsafa a ƙarshen rayuwarsa ya yi raddi ga falsafa har kafirta su philosophers ya sa wa littafin suna ta hafutul falasifa yana na littafin ana sai da shi har yanzu ya yi raddi kuma mai ƙarfi ya ce wannan abin da philosophers suka shiga da yawa akwai kafirci a ciki shi fa bayan ya rubuta waɗannan abubuwan shi da kansa su daga cikinsu duk an tsarwato da shi da irin su razi da malam wannan aljuwaini imamul haramaini da makamantansu duk sai da suka yi nadama akan abin da suka tafi zuwa gare shi na irin wannan aqidu Allah maɗauki gafarta musu to sunan littafin mi'yarul ilmi ko in ce anan ba sunan littafin yake ishara zuwa gare shi ba dai amma yana nufin abin ka'ida ce da ake auna ilimi da ita duk wanda ya karanto wani ilimi sai ya bi karkashin logic na mantiki in ya tsallake to ya ci shine za a karbe shi auna au zalika ko makamancin wannan mimma summiya na ga cikin abin da aka bashi suna wa yaj'alunahu suna sanya shi wannan mantiki din huwa al-qanunu alladhi bihi yu'rafu sihhatu shay'i min adamihi da shi ake gane abu ya inganta ko bai inganta ba ba fazan can ingancin hadisai ba yawwa su duk abin da ka zo da shi na ilimi to za a dora shi akan mizanin logic ya tsallake to sai a karba bai tsallake ba ba za a karba li'anna qanun at-tafkir as-salim li'annahu kai domin ko shi a gurin su shine qanun at-tafkir as-salim shine ka'ida da doka ta tunani ingantacce lafiyayye in kana so kai lafiyayyen tunani to sai ka karanta mantiki wa qanunul wusul ila an-nata'ij as-sahiha kuma shine ka'ida ko doka ko principle din da ake bi ko law da ake bi dan akai zuwa ga wato sakamako ingantacce wanda duk bai san mantikin ba zai fahimci wannan sosai ba inda doren ba abin da suke cewa muqaddima da kuma mene natija muqaddima ita ce premise abinda za a gina abu akai sai a ce to kaza ita ce kaza za a kawo wani abu da kowa ya karba sai a ce to tunda ku kaza kaza ne to kaza ma kaza ne baka dai irin waɗannan abubuwan a harkokin ilimin ijtihadi da rayuwa daidai ne ba matsala ba ne amma in ka ɗauko wannan ka ɗora akan ilimin wa'ayi to kuma nan za a samu matsala sai ya zama mutum ya ƙaryata Qur'ani ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wali hadha abtalu kaseeran mimma jaa fil kitabi was sunna shi yasa suka ƙaryata da yawa suka ce ƙarya ne wasu abubuwa da yawa da suka zo a cikin al-Qur'ani da sunna min al-masa'id na daga masaloli zaka ga wannan in kana karanta littafan mu'tazilawa mu'tazilawa sun yi tawassu sosai su aka fi sani dama da wannan abun duk abin da waye saba ma hankalin su ce ba za su karba ba haka a gurin mu'tazila ba su yarda da mu'jiza ba mu'tazila ba su yarda da karamar waliyyi ba mu'tazila ba su yarda da azabar kabari cewa ana wa mutum tambaya a kabari ba ane masa azaba in bai amsa ba ba su yarda da ane masa ni'ima a kabari ba duk abin da ya shafi ba abin da ba a gani da ido to ba su yarda da shi kawai in ba za a gani da ido ba ba za a taba ba ba za a ji ba to kawai ƙarya ne kaga ko idan aka dora wannan ka'idar akan abubuwan da suka shafi labarin da Allah ya bamu a Qur'ani ai kaga za a ƙarya ta ayoyi da yawa kuma gaba ɗaya Qur'ani ma zai tashi daga aiki to wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan fa duka a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan karkace-karkacen saboda me saboda wannan shiga hanyar a rabu da Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam لأجل إبطال العقل لها سبو تسنى قنن هنكالي يا قرية تونن هنكالي بذي دوكا با وذا سيوى يا ذا كذوك سيوى إذا متين يامتو أنسى شاء كبري كنا قنن فاكو كوكا ساشي ما كبري وكما أضوء أتي مكو ويبان كنت في وسما لأيكو قدابيو ذا سزو سزو ندشي تو أول نفاتين كبرين زي زولا بايان كوما دكير كوكا سيو ساشي هكذا كجسنا فاتي شو أيوان نزانشيني كوي shi yasa suka fito a su philosophers na can farko zamanin Aristotle particularly akwai wanda ake ce ma masha'un shine fito da abin nan philosopher masha'un su kuma daga cikin tunanin su ko in ce abubuwan da suke ginawa cewa kowanne abu da kake gani akwai ka'idar da suka sa masa in bai fasin wannan ka'idar ba to ba dama a karbe shi kuma daga nan suka gina waɗannan abubuwa musamman abin da ya shafi gaibi har Ibn Taymiyyah yana cewa philosophers din da suka zo kafin Aristotle wasu daga cikin su sun dan ji labarin annabawa sun yarda da wani abu da zaka samu ko a Bible ko a Qur'ani duk da cewa Bible ba an bata shi an gurbata shi to amma Bible yafi philosophy gaskiya wajen abin da ya shafi gaibiyat saboda me guntun abin da annaba suka bari ne ko da an gurbata shi sun fadi dai akwai kiyama sun fadi akwai Allah mahalicci sun fadi wasu abubuwa na ban mamaki na mu'jizozi annabi Isa yayi kaza ko kun ga wani abin karba ne saboda Qur'ani mu ma ya tabbatar mana da wannan yawa to amma su abun su sam ba ruwan su da irin wannan zancen kawai ko ya dace da hankalin su ko kuma a ce ƙarya ne saboda ya saba ma abin da ake gani a hankali Allah dai kyauta sai ce bidalalatil mantiqi ala zalikal butlan suna ganin wai mantiqi ne ya nuna cewa wannan abun ya baci ya zama ba gaskiya ba tunda dai mantiqi bai karba ba yace hadha min jihati at-taqnin wannan bayanin nayi maka shine ta bangaren sa dokar da ka'idar sa wannan principles din yani min jihati isti'mali ilmin wa qanun ta bangaren sanya ilimin da kuma yi masa dokoki lakin tusi'a fil ummati amma daga baya sai aka budada abun a cikin al'umma hatta sara an-nasu yukhalifuna al-ilma as-sahiha bi ijtihadi har sai da mutane suka koma suna saba mai ilmi ingantacce ta hanyar ijtihadi sai kawai mutun ya kalli wata aya sai ce wannan ai ba zai yi ba ba za ta yi aiki ba ta saba wa hankali shi fa bai san hankalin ba bai kuma san nassin ba yau wannan sababin farko kenan kamar da fada yace laysa lahu mi'yar wanda ba shi da mi'yari ba shi da wani wata ka'ida wa laysa lahu qanunun aidan ba shi da doka da take tafiya yake tafiya akan ta sai ce fata wasa'an nasu fi aqwalin kathira sai mutane suka buɗe abin yayi fadada a ra'ayoyi da yawa maganganu da yawa wa fi nihalin mukhtalifa suka fito da kungiyoyi daban-daban laysa laha qanun suma ba su da qanun وليس لها معيار باس دا هي ونن دوكا يرجع إليه وان دا أكوما زوا غريتا وأساسها كله أساسا انت أبن دا أكا جينا فاونديشن انت باكي دا شين الأخذ بفلسفة اليونان كيو أدوكي أبن نن غريك فلسفي يدما شيني أكي أيكي بشي وما جاء في هذه الأمة من علوم القوم دا كما أبن دا أكا سامو أولن الأمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم نا إلم ودن متاني القوم نينا نفهم فلاسفة ana ganewa suna kiransa ulumul awail shine ilimin mutanen baya ilimin da shine abin da zai baka mamaki me irin wannan tunanin a zamanin yanzu irin masu liberal tunani wanda ba ruwansu da addini in kana zancen philosophers da kace wani philosopher kaza ya ce kaza sai kaje kaji kwararru a ilimi amma idan kace masa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko rawal bukhari sai ce lalle rubule wannan zancen na zamanin da ne kun galli abin nan double standard ko ba shi bane double standard in aka zo gun philosopher sai su girmama plato da aristotle ai manya manya masu ilimi ne to man kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce wai ai wannan ya dade ba na zamanin yanzu bane to ina aristotle yanzu 300 years before christ wani shine fa zamanin su aristotle din fa ba kusa ba kafin annabi isa ma da shekara 300 akai waɗannan mutanen fa sannan aka go aka annabi isa sannan aka fara wannan lissafin da ake kira common era 1 2 3 yanzu muna 2019 yanzu suna komawa 2 to 3000 years su dauko maka ilimi suna alfahari da shi amma ka koma 1440 kace qala rasulullah sai su ce maka a'a wannan ai ya dade ai mana zancen 21st century wannan shi ake cewa al-kailu bi mikyalaini yawa shine double standard ne da bature yake cewa to wannan rashin adalci ne ita magana ana auna ta ne gurgurdan me abin da ke cikin ta na gaskiya to amma akwai fili fili na ilimi in abu ya shafi gaibi to ba zancen hankalin wani dan adam bane komai dadewarsa kuma komai zamanin shi wato zaman sa dan zamani amma abin da ake kallo in Allah yana da magana akan wannan abun manzon Allah sun yana magana akan wannan abun kuma sannan abun ba dama a san shi ta hanyar hankali to ba kada wata hanya dole kai karbi abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to shine suke cewa ulumul awail mimman yusammunahum bil hukama suna kiran su hukama masu hikima kaji suna sai a ba su suna mai dadi hukama in kuma ka kawo mutanen a musulunci ka kawo zancen wani malami kamar yanzu zaka ji wani malami wani mutum yake ko ba ku da wani zance sai ibnu taymiya ibnu taymiyan nan fa 13th century an gama da shi ya tafi muna zancen 21st century kuna kawo mana ibnu taymiya to amma shi kuma in ya tashi zancen sa sai koma can ya dauko na aristotle da makamantan su duk wannan shine rashin mai yace hadha huwa sababul awwal to wannan shine sababi na farko na batan al'umma na karkacewar al'umma daga alkitabu sunna an fahimci wannan sababin athani sababi na biyu anna dha'fa al-ilm bil kitab wa sunnati rauni dha'f ne yana nufin rauni yawa raunin ilimin qur'ani da hadisi a gun mutane zunna ma'ahu wasu sai suka yi zaton tare da wannan raunin ilimin suka zaci annal kitabu was sunna cewa qur'ani da hadisi wa ma fihi ma min al adillati da abin da ke cikin su da hujjoji laysa bi kafin li hajatin nasi ba za su iya wadatarwa ba da bukatun mutane wannan shine na farko rashin sanin qur'ani da hadisi da rashin zurfi cikin sanin ma'anonin alqur'ani da tafsirin malamai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sharhin hadisai da maganganun malaman fiqh da maganganun malamai a abubuwa da yawa rashin sanin sa sai yasa mutane a zamanin sai su ce to ai in ka tsaya kace zaka bi kitabu was sunna din nan akwai abubuwan da babu su a kitabu was sunna nan abubuwa kullun sabi suna fitowa don haka muna buƙatar hankali mai wanda zai tafi da zamani in wani yana magana akwai sai kaga kamar maganar gaskiya yake faɗi yace to wannan shi ma menene ɗaya ne daga cikin sabubba amma da ƙarin bayani dai yace wa anna hajatin nas kuma cewa buƙatun mutane yuhtaju ma'aha ila anwa'il ijtihadati buƙatun mutane a zamanin da ake ciki ana buƙatar tare da su a hada da ijtihadi sai an yi exerting effort a fito da ilimi a yi wasa kwakwalwa a fito da sabon abu da zai dace da zamani fil masailil ilmiya a masaloli na ilimi ana nufin masalolin aqida kamar da mun san kun saba da istilahin malamin littafi ko yawa wasu suka raba wannan masaloli gida biyu su ce fil usuli wal furu usul suna nufin aqida furu kuma suna nufin fiqh shi kuma mallan kamar ya dauka daga ibnu taymiya kuma yafi dashewa a ce fil masailil ilmiya wal masailil amaliya masailil ilmiya ana nufin aqdiyya abubuwan da tsakaninka da su shine al ma'rifa wal ithbat su kuma al amaliya sune da ake neman practical aiki a gunka tsarki da alwala da sallah to ne sune matsalolin da a dama abinda aka saba ai shine a wace matsala akan samu ijtihadi matsalolin aqida ko ko matsalolin alwala da tsarki da sallah yawa matsalolin alwala da tsarki da sallah sune ake ijtihadi sune babu nassoshi akai ita ko aqida dama nassin ne yake gina ta daka babun aqida ba ijtihadi baka cewa ya kamata tunda an samu annabawa a samu musu wasu mataimaka su ma mu yadda an yi su sunan su kaza da kaza sai kai creating wani suna kace ai suna da mataimaka sunan su kaza in babu abu bai faru ba ba a cewa ya faru an fahimci wannan amma abin da ya shafi halal da haram to wannan shine ake ijtihadi sai a kalli nassi sai a fahimta shi yasa za ga malamai nassi daya sai su yi maka fahimta da yawa a ciki wani ya ce ya fahimci abu kaza ya halatta wani ya ce a'a bai halatta ba saboda dalili kaza wannan duk ya halatta ai wannan ijtihadi da haka aka samar da fiqhu aka samu littafin fiqhu wannan ijtihadi ne mai ake kiransa sa'ir wato permissible ijtihadi wanda ya halatta saboda mai a matsaloli ne na fahimtar nassi da kuma abin da babu nassi sai ai kiyasi musamman ma nan abin da ke nufi kenan kiyasin duk mas'alar da nassi bai zo akan ta ba to sai a ce yanzu tunda mun samu kanmu jama'a suna bukata to sai ai ijtihadi a sa wata ka'ida abin da ya kama da wannan to hukuncin da yake da shi a baya a cikin nassi sai a bawa na zamanin yanzu irin wannan hukunci ko kamar da kullum muna bada misali da abin da ya shafi abubuwan maye ko shine misalin da koda littafin usulul fiqh misalin sukan bayar kenan cewa Allah madauki ya haramta shan giya ko to ba lalle iya giya aka haramta ba a kullu muskirin haram don haka sai ai karkace sai kaga an fadi sunan sholusho an fadi sunan kaza an fadi sunan abinda za a zuko a shadda da makamantan abin duk da zai bugar da mutum kace sai kaga nassi akan sa sannan ka yadda haramu ne a sai a ce a'a ai wannan abun koda ba nassi akan sa da sunan sa to siffar da tasa aka haramta mai aiki irin nasa aka ce masa haram in akwai a cikin sa to shikenan sai a ba su hukunci iri daya me siffar maye da bugarwa duk abin da ke bugarwa ya zama me giya don aka haramu to wannan shi ake ce ma me ijtihadi to ijtihadi kuma ya halatta shi sa ko a zamanin yanzu abin da ya shafi matsalolin ciniki kullum ina ba mu wannan misali matsalolin ciniki abubuwan da suke ake yi yanzu na ciniki ai ba a yin su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar ba ce fadi ba da yawa sannan nau'o'in kasuwancin sanya kasa daban-daban boda da makamancin waɗannan irin abubuwa duk babu da yanzu ko duk akwai su shigo da wani abu daga wata kasa ya hukuncin sa sannan kuma saye da sayarwa ta hanyar internet ya hukuncin sa kai talla a internet ka sa hotunan mata da mai da suke hotunan atamfa ko turare da sauransu da huluna wanda ya gani kanu ya turo maka ta WhatsApp cewa to ya ayi ciniki har ku yi cinikin kuma har ya tura ma kuɗi ya halatta wannan ko bai halatta wannan aikin malaman yaushe ne na zamanin yanzu ne abinda ake duba shi ne ka'idojin da aka gina ciniki a kansa a baya da suke da nassi kar a samu jahala kar a samu caca kar a samu riba ko to makamantan waɗannan abubuwan in aka samu cinikin da ba su sai a ce je ku kayan ku ya halatta kuni shine ijtihadi to amma a babun aqida fa ana ijtihadi babu ijtihadi kun fahimci wannan zancen to yayin da mutane ba su karatu ba da ya isa sai ka ji suna cewa ai nassoshin da qur'anin da hadisin ba za su wadatar ba a zamanin yanzu don haka dole ne a bada kofa a ijtihadi to a yanzu zamanin yanzu kun san me suke cewa yan zamanin yanzu yan neman yancin tunani cewa suke a cikin musulmi ba sai su ce to ai dama shi musulunci an gina shi ne akan maqasidish shari'a da haka kuma duk inda maslaha take to nan musulunci yake sai wani yazo ya ce maka tunda a zamanin yanzu ba zai yiwu ba a rayu sai da riba don haka kawai riba ta halatta sai ce ai saboda yanzu ba zai yiwu kai kasuwanci ba sai da kaza to kaga wannan shiga wata gona ce da ba tasa ba na farko ilimin shari'ar bai wadatu da shi ba bai san qur'anin ba bai san hadisan ba bai san maganar malamai ba wannan san ba filin sa bane shi kawai ya ga rayuwa ce da aka zo masa da ita yana ganin in ba a bi ta ba za a sha wahala kawai sai ce to ai dole ne kawai sai ai kaza sai ce kawai ya halatta to musulunci kuma ba haka yake me ya jawo wannan da'ful ilmi bil kitabi was sunna raunin ilimi da qur'ani da hadisi to sai ce waɗannan wa anna hajatin nasi yuhtaju ma'aha ila anwa'il ijtihadati fil masail al ilmiyya wa fil masail al amaliyya sai ce wa hadha batil wannan abu ba haka yake ba kuskure ne min jihati ta bangarori da yawa kamar sai ya ce kamar da zan zo in bayyana maka in ji mal sai ce walau qalu inda ma cewa suka yi innana naqtasiru ala ma jaa fi an-nusus mun za mu tsaya kan abin da ya zo a nassi in dai an samu aya ko an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu tsaya a kansa wa ma lam yarid fiha duk abin da nassi ko bai zo a cikin ta ba dangane da ita ba duk mas'alar da ba mu samu nassi ba najtahidu fihi to za mu istihadi sai ce da haka suka faɗa la kana hadha amran sa'igan to da ya halatta dan wannan ita ce kaidar malamai duk abin da nassi ya zo a kansa to shine gaskiya abin da ko ba a samu nassi ba nan me nake nufi da nassi dawo aya ko hadisi ba nassi na usulul fiqh ma la yahtamilu illa ma'nan wahid yau ba shi muke zance ba yau ana zancen me wato nassin wato abin nan magana ko aya ko hadisi shi ake nufi da nassi abinda nassi bai zo ba sai a ce to ai istihadi kama kana alaihi as-sahabatu ridwanullahi alaihim kamar da wannan shine abinda sahabbai suke kai zamanin sahabbai radiyallahu anhum in wani yazo yayi tambaya in dai da aya da ta faɗi magana kuru-kuru shikenan amsa su kenan sai a ce to je ka qala Allahu ta'ala kaza da kaza je kai aiki da shi in yayi tambayar da babu ita a Qur'ani kuma ba su san wani hadisi ba to wanda aka yi wa tambayar sai ya tara sahabbai ya ce wa ya taba jin magana akan kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to daga an kawo wani ya ce sami'tu fulan qala ko in ce wani ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah ya ce kaza to magana ta kare haka sahabbai suke ana cewa qala rasulullahi to magana ta kare ba wani kuma da zai ce a to ai mu ba mu yarda da wannan ba Allah annabin ai da istihadi a sahabbai ba sa wannan gaskatawa suke duk abin da annan sarrafa ya faɗa kawai gaskiya ne to amma mu yanzu ya ake ba zancen hadisi ba aya wanda mutum ya tabbata a Qur'ani take sai mutum ya ce maka a shi yanzu wannan zamanin ku fa kawai kawo mana rikici kuke ku harfiyuna ne kun san harfiyu literalist haka ake ce musu literalist wato waɗanda suke aiki da Qur'ani to the letter su kawai harafin Qur'anin suke bi qala Allahu ta'ala to kawai sai mun tabbaka ba ruwan mu to sai su tuhume ku da cewa ba ku fahimta ba ku fahimta haka suke cewa dama duk masu bin Qur'ani da sai ce ba su da fiqhu ba sa ganewa su ma'anar su da fiqhu a gun su shine ka iya cewa aya da tace kaza to akwai dubawa a ciki in abu ya zo mana a zamanin kaza to ko aya ce za a iya ajeta wannan shi suke nufi da wayewa shi suke nufi da basira shi suke nufi da tafiya da zamani so kuma duk wannan sababin sa me jahiltar qur'anin ne tunda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu bar komai a qur'ani ba ta kamata in kana girmama qur'ani ka tsaya ka gaskata wannan zancen ma farratna fil kitabi min shay imma nassan wa imma isharatan isharar nan kuma ko a same ta a hadisi ko a samu a cikin istihadin malamai don haka duk abin da baka sani ba karka ce babu shi shi yasa ake so kullum ka tambayi malamai ya kaza ai kaza ya za ai kaza ya za ai kaza saboda su sun san qur'ani sun san hadisi wata magana da muna da lokaci bari mu ambata mana ita waɗanda muke zancen su din nan masu ilmul kalam da suke zulfi a cikinsa daga cikin malaman musulunci wani abu da malamai suka faɗi dangane da su in ka kalli kowane ɗaya daga cikinsu banda waɗancan philosophers ɗin wanda za ka iya cewa akwai ridda ko kafirci ma a zancensu waɗannan da ba waɗanda dai sun karkace a babin ko da ba kafirai bane malamai ne kuma an karba irin su Ghazali su Razi suna da kurakurai a wannan babi din manya manya babban abin da ya bambanta su da malaman zamanin su shine su ba su himmatu da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda malaman zamanin su suka himmantu da shi ba a zamanin da su Razi suke da rai Fakhruddin nake nufi da zamanin da su Juwayni suke da zamanin da su Ghazali suke zaka ga akwai malaman hadisi da suka damu da ilimin hadisi da girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ana zancen su ba a sa su a ciki duk wanda ya san harkar ilimi baya sa Al-Ghazali a cikin malaman hadisi ba zai dauko Juwayni ya sa shi a malaman hadisi ba zai dauko Baqillani ya sa shi a malaman hadisi ba zai dauko Razi ya sa shi a malaman hadisi kuma ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina yake a hadisan nan yake shi yasa dama ake cewa ai ahlus sunna ko a ce musu ahlul hadis dalili shine bin hadisin ta nan suka gano abin da yake shine mawrusin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ya gadarwa al'ummarsa to duk mutumin da yake nesa da hadisai to dole ka samu kwata tare da shi abinda zaka gane ina mutum yake ya tsaya daidai to kaga ina alakarsa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kana san ka tsaya Qur'an musulunci daidai to ya zama kana girmama Qur'ani kana girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-Iraqi da ya ga yadda littafin Ghazali ya karbi gun mutane ihya ulumuddin na malam Ghazali da ya ga yadda ya karbu shine sai tashi yayi masa aiki ya fitar da hadisai ingantattu yace abinda Ghazali ya faɗa na hadisi ne ingantacce wasu kuma wanda yake yace su ne mafi yawa wanda ya gina littafin ihya ulumuddin a kansa mafi yawan su hadisan rubabbu ne da ya san ilimin hadisi ba zai kawo sai kafa hujja da su kuma har ya gina waɗannan abubuwan masu zurfi a kai don haka a ilmomin tunani da kwakwalwa waɗannan manya-manyan mutane ne su Ghazali su Baqillani su Razi din nan manya ne suna da kwakwalwa da kwanya ta fahimtar abu to amma in ka zo ilimin hadisi to sai dai su karatu a gun malamai Allah mu dake gafarta musu duka abin da suke don haka in kana son tsira da addininka lalle ka tsaya tare da waɗanda suke girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa kama kana alaihi sahabatu ridwanullahi alaihim lakinnahum sai dai su ba'ufa ilmuhum bi shari'ati ilmun su dangane da shari'a ya raunana mai rauni ne ba shi da karfi fasaru yajtahiduna sai yasa suka tafi suna ijtihadi fi ma dallati shari'atu alaihi cikin abinda shari'a ma ta zo da shi ta yi magana a kansa da sun san shari'a sosai shari'a ne yana nufin abin da yake qur'ani da hadisi da ba su yi ijtihadi akan abin da nassi ya zo da shi ba domin me lajtihada ma'an nassi in aka ce akwai nassi ga Allah ya yi magana to ba zancen ijtihadi kawai menene aikinmu sami'na wa ata'na to sai ce fa idza kanat al mas'alatu fi al dalil in mas'alar ta dalili ce to mu tsaya anan ko saboda lokaci ba zai isa wannan paragraph din mu kai shi karshe ba an nuna dama lokacin yayi amma tunda a cikin wannan siyakin da muke insha Allah in mun zo karatu na gaba to sai zama nan din zamu dora ko da zamu dan yi dauraya ko ma baya kadan to ba mai yawa bace amma dai ku riƙe an fahimci sababin farko na karkacewar mutane daga Qur'ani da sunna shine me fifita hankali akan nassi bana so mu tashi daga karatun nan wani ya rika fahimtar cewa kamar shari'a ba ta girmama hankali to ba haka bane shari'a tana girmama hankali babban sababin shari'a tana girmama hankali shine Allah ya sanya hankali shine manaqut taklifi in ba hankali kai ba ma mukallafi bane shari'a ba ta hawa kanka kaga da ba a girmama hankali da ba wannan kuma Qur'ani zaka ji ana liqaumin ya'qilu liqaumin yatafakkarun don haka maganar hankali tana da girma tana da muhimmanci amma hankali ba source bane na daukar addini Qur'ani da hadisi shine source na daukar addini shi hankali ma'auni ne ka gane qur'ani ka gane hadisin kai imani don haka ba zai yiwu ya zama cewa ma'auni ya koma shine abun aunawa kuma shine zai hukunci akan dukan abin da yazo a qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sababi na farko sababi na biyu shine muka tsaya a kansa shine raunin ilimin addini yawa kada ka bari kai magana akan mas'alar addini kuma baka da ilimin addini ka je kai karatu kar ka dora shi akan ai naji malam wani ya ce kaza a wa'azin wani naji ya ce kaza dan haka ni ina ganin ya kamata a kar ka jefa kanka cikin wannan kwari kai karatu ko ka zauna mai fatawa ka tambaya a baka amsa me ya shafe ka me ya shafi rayuwarka amma ka zo kana rubutu a jarida ka ce ai wa'azin ai malaman ba iri ɗaya bane wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta Allah masu zafin nan ku rubu da su kar ka shiga irin wannan zancen ba zafi bane zafi ba daidai bane sanyi kuma a watsi da addini shi ma ba daidai bane adalci zuwa tsakiya shine abin da yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tsakaituwa da tsayawa akan daidai wanda shine tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk